والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيوه قوم جواتن رمضان نوانا شكرا تهجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو للأريه للثلاثين ranar da sai daidai da 31 ga watan 9 na shekara ta ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya, zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin azumi a wannan masallaci mai albarka na al-Furqan. Zamu tashi aya ta 165 a cikin suratu Ali Imran in Allah ya so. Zamu fara da amsa tambayoyi na ƴan uwa da suka rubuto a jiya. Wannan yace yana so a faɗakar da Jami'ar Bayero ta Kano akan hoto na X-ray da wato gwaji na lafiya da aka yi ma ɗalibai. Yace wai akwai wata yarinya da take labarin cewa ita da za a yi mata sai da ta tuɓe rigarta gaba ɗaya, kuma namiji ne ya duba ta. Saboda haka yace a faɗakar ko da Allah zai sa jami'an wannan makaranta su ma asibitin da mata za su je su asibitin da mata su waje su ware waje a asibitin da mata za su je daban maza ma daban, tunda take da ikon ware asibitoci da ake wato na dai fahimci abin nan ɗinsa. To irin waɗannan labarurruka idan sun tabbata yana buƙatar a tabbatar tukuna. Idan har sun tabbata, wannan ya saba koyarwar musulunci. Mace al'aura ce da bai halatta a ga al'aurarta ba sai a halin larura. Sai a halin larura. Shi ma a halin larurar sai idan babu mace wanda ya ce za ta ga al'aurarta. Sama kun ga wannan shi ne yake lallaita mana ɗinkan cewar dole mu tashi mu wannan karatu. Dole mu tashi mu nemi wannan ilimin. Abin da ba zai yiwu mu cika addininmu da shi ba, shi ma ya zamanto dole ne sai mun yi shi. Ba zai yiwu mu cika istiqama wajen da'a ga Allah ba, na cewa wato matanmu mu tsare tsaraicinsu sai idan mace ce kwatankwacinsu za ta duba ta. Amma idan ba a yi karatun ba, ina za ka samu mace da za ta duba ta? Dole sai dai ya zamanto cewar shi ne yin yana saɓa ma Allah, ita ma kuma tana saɓa ma Allah, domin idan akwai kusuri ko akwai wato sake duk a cikin laifi ake. Yanzu nan wajen sha'anin ultrasound ɗin da ake yi, akwai wani mai yin ultrasound da nake tambayarsa cewa babu mata ne da suke yin wannan? Ce ai duk Kano babu mace wadda take yi, sai maza ne suke yi. To duk yawan matan namu duk karatun da suke yi a ce kishin musulunci bai sa wato mutura su je su koyo irin wannan ilimin ba, domin yanzu ya zama tukan cewa sun tsare a mutuncin iyalanmu a ƙasar wannan. Ko a waɗansu ƙasashen na musulmi sukan ɗauko mata ko da kafirai ne domin su zo su yi wannan. Rashin kishi ba abin da yake kawo rashin kishi sai wato dakushewar imani a zuci. Dakushewar imani shi yake kawo rashin kishi da sabo da cin haram. To la'alla wannan shi ne ya sa ya zama tokan cewa ba ma damuwa matan namu su je su tuɓe tsiraicinsu a gani a cikin asibitoci, wanda yake wannan mafasid ne da dama. Wannan kuma insha Allahu za a ƙaddamar da wannan ga waɗanda suke za su bincike abin, musamman jami'an harkar asibitin shi jami'a ɗin. Domin wannan haka yake, to lallai ne wato a yi ƙoƙari a gyara daidai gwargwadon iko. In za a iya samun mata ɗin su yi su yi, in ko ba za a samu mata ɗin ba, to ɗalibai mata ɗin a tura su inda za su je su yi a wajen da yake mace za ta yi musu. Wannan yake cewa an faɗa a wajen karatu cewar duk wanda ya yi wa iyayensa sadaka to Allah zai sa a mizaninsu. ku menene bayani akan matsayin waɗannan sadakoki da ake yi wa mamatun wato mamatunmu sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar arba'in sadakar shekara menene asalin su wannan duk ba su da asali bid'a ne maimakon mutum ya samu lada sai dai ya saba ma Allah a cikin su idan za ka yi sadaka sai sadaka ba tare da ƙayyade rana ba ita ibada in aka ƙayyade ta da sifa ko da lokaci ko da wuri to in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙayyade wannan ba ya zama to an kirkiro wani sabon abu a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin namu wanda baya cikin sa to wannan abun wato wannan abun ba za a karbe shi ba an mayar masa shi ba zai je ko ina ba dan haka sadaka ga iyaye aiki ne na bir aiki ne na nagarta aiki ne da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu sayna zuwa ga mamacin hatta bayan mutuwar sa sawa'u wanda ya masa sadakar dani jika ne kani ne wane aboki ne musulmi ne wanda kawai yana so da yayi ihsani gare shi ko waye in ya sadakar ladan zai kai zuwa gare shi to amma in aka kayyade da waɗansu ranaku to wannan wata shari'a ce aka zo da ita sai zaman to gida shi yasa malamai suke inkarin wannan kuma da Allah yana ɗaya daga cikin wato sharrin da yake cikin wannan shine waɗansu malamai sun faɗaitar da a rinƙa yin wannan sadakar domin abin da ake kawo musu in an yi wannan sadakar za a aiko musu gida shi yasa malamai suka rinƙa inkari daga cikin malaman da suka rinƙa inkarin wannan akwai malam Muhammadu Salga shahararren malamin fiqhun nan a nan Kano wanda ya zamani da sarkin Kano Abdullahi Bayero ya ce duk malamin da yake cin wannan sadakar haram yake ci duk malamin da yake haram yake ci kuma ya yi rubutu akan haramcin waɗannan sadakokin sha ba su da asali a cikin shari'a wanda ilimi da ba haka ya nuna shi saboda haka lallai a guji wannan kuma sai an yi da gaske saboda yawanci za ka ga sai a rinka ganin musamman idan iyaye ne suka mutu sai a rinka ganin ɗa bai isa matuƙa wajen yin nagarta ga uwarsa ba ko mahaifinsa idan ya ce ba za a yi wannan sadakar ba sai a ga kamar wata rowa ce ko rashin son su ne ko rashin tausayin su ne ko rashin biyayya ne a gare su biyayya a gare su shine ka yi sadakar inda ta dace ka yi inda ya dace kuma ita sharaɗin sadaka dama ta zama to an yi ta ne khalisan liwajhillah ka ɓoye kan masu sani in yazo duk abin da za su faɗa su faɗa dama idan ka ce za ka ji Allah dole sai jarabawa ta zo maka sai ka yi haƙuri akan abin da zai ce abin da zai same ka na ibtila'i haka dalika sauke alƙur'ani kashi biyu ne mutum ya sauke alƙur'ani ya yi addu'a Allah ya yafe ma shi wannan mamacin wannan zai amfani shi ko shakka babu amma ya sauke alƙur'ani ya ce Allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi to wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata domin ba sa yin sauka alƙur'ani ko in sun yi sauka alƙur'ani ba sa cewa Allah ka isar da ladan wannan sauka ta mu garar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko garar sahabbai ko garar iyayena ko garar malamaina da sauransu kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ya wannan bayani amma sauke alƙur'ani kai addu'a cewa Allah ya gafarta musu Allah ya haƙa kabarin su kai musu addu'a bayan saukar wannan zai amfane su amma kan ka ce Allah ya isar da ladan to kana da iko ne akan wannan ladan balla zan ka ce har za ka yi kyauta da shi lada ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya bata ai ba lada ne wanda yake kana da ikon kai tasarrufi akan sa ba ka ce ba na son ladan Allah ga wanda za ka ba mu kana ma da tabbas cewa ka samu ladan ba bayan sautewar raja kake ba to sura ta uku ita ta fi muni shine ayi dinga kan ayi sauka alqur'ani domin ladan ya isa zuwa gare su domin na farko wannan jingar da aka yi batila ce wannan jingar da aka yi ba ta inganta ba kuɗin da aka biya bakul ne bai halatta a ci wannan kuɗin ba domin ka yi jinga a cikin abin da yake ba a yin jinga da shi domin jinga kana yi ne a aikin da kake za ka san amfaninsa kuma za ka iya ba da amfanin amma karatun alƙur'ani amfaninsa shine idan aka yi shi fi sabilillah to su kuma da ake jinga da su sun yi ne domin wannan kuɗin saukar da za a ba su kowace sauka akwai kuɗinta a lissafa a ba su haka sun su to kaga wannan ya zama to gabaki ɗaya ba fi sabilillah ba babu lada a ciki to kai kuma da kake so a yi wannan domin ladan ne tunda babu ladan kaga ijarar ta zama to ba ƙila ta zama to ba ingantacce ba kamar yadda wani malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Mahmud Wulz Zidan a Madina yake a lokacin yana da rai ana cewa duk Madina babu wanda ya san matabar Imam Malik kamar sa Allah ya masa rasuwa yau shekara 16 da suka wuce ya rubuta risala akan wannan kuma ya bayyana hujjoji na shari'a da suke nuna kan cewa wannan ko kadan bai halatta ba to wannan sura tafi ta biyu mamuni yanda zaka tara mutane ka biya su lada kan waye addu'a Allah ya isar da ladan ya zuwa gare su a maimakon wannan Sheikhul Islam yake cewa ka samu makarantar alqur'ani masu koyar da yara alqur'ani ba wanda ya cancanta a taimaka musu irin su ka dauki kudin a matsayin sadaka ka ba su cewa kima dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka addu'a ba da nufin kan cewa wannan jinga bane da nufin ka ba su sadaka kuma kana neman a matsayin su na ɗan uwantaka na musulunci da kuma abin da ka gani na kyakkyawan aiki da suke akai kan kana neman su musu addu'a yace to wannan sadaka za ta amfane su addu'ar idan tayi za ta amfane su saboda haka mu yi waɗannan hanyoyi waɗanda su ne waɗanda malamai suka bayyana kai su ne suka dace da shari'a su suka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu kirkiro wani abu dan mun ga shine ake yi a cikin al'ada ko kuma shine surar da wato al'umma mutane suka laro a kanta akwai wani fidda'u da ake ba idan mamaci ya mutu kafin abin ne shi sai ya masa fidda'u hailala 70,000 ana zaune kafin a wanke shi a ɗauko shi sai a raba ta cewa wanda aka yi masa wannan hailala 70,000 ɗin kamar an fanshe shi daga wutar jahannama shi ma wannan ba shi da asali hadisi ne wanda yake na ƙarya da aka kirkiro wanda mutane suke aiki da shi wato miyagun hadisi wanda ba su inganta ba su ne suke bata addini su ne suke sa ake yin abubuwa wanda ba su da tushe a cikin addini mutane yayin da suke nan a shagaltu da yi masa addu'a shi ne ya fi bisa fahe yin la ilaha illallah kalmatu tauhid ce akwai lada a ciki to amma kai masa addu'a ba tare da ka kayyade wani adadi ba ko kuma kai sai masa addu'a din Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa amma wannan kayyade adadi da aka yi da cewa idan aka haka Allah zai yanta shi daga wutar jahannama wannan wato dangana abu ne zuwa ga Allah ba ta farkin da sai da ya inganta ba yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ne wannan yace a ja hankalin mata akan wata ɗabi'a ta barin tsirrin su yayin da suka haihu wajen shayar da ƴaƴansu wanda lokacin da suke amare ba sa yin haka amma da zarar sun haihu to ba ta kishin jikinsu Allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya da ƙarfin imani wannan shi ma wato mace da halatta ta bayyana al'aurarta ba mama wanda take shayarwa mama in za ta shayar yana daga cikin al'aurarta wanda hatta muharramai bai halatta ta rinƙa bayyana musu wato kirjinta ba ta bayyana kirjinta ba don baya daga cikin tana daga cikin al'aurar mughallaza wanda ba a so mace a wajen Imam Ahmad tana daga cikin al'aurar mughallaza wanda ba a so mace bai halatta ta bayyana shi da wanda yake ba muharramin bai halatta ta bayyana shi hatta ga muharramin ta ba saboda haka lallai wannan din tambihi ne muhimmi kyakkyawa da ya kamata a kula da shi sannan tambaya ta ƙarshe da za mu ansa a yau wannan hagu da biyu ce wannan neman addu'a ne mahaifinsa ba shi da lafiya da abokinsa da sauran 'ya'yan 'yan uwa yana neman addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa ya ba shi lafiya da dukkan sauran musulmi wanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad.
إن الله على كل شيء
Allah ta'ala ya ce a walan na a sabatun musibatun kada a sabatun mislaiha ultum anna haza. Allah ya ce yayin da musiba ta same ku kada a sabatun mislaiha kun samar da tamkarta sau biyu a kan abokan gabanku sai ultum anna haza sai ku ce ta yaya wannan musiba ta same mu. Wato yayin da musiba ta same ku da kashe mutum 70 daga cikinku da kuma rauni da aka yi muku alhali ku kuma a yakin Badar kun samar da kwatankwacin wannan mikin har sau biyu kwatankwacin wannan musibar kun samar da shi da ita ga abokan gabanku a yakin Badar shine kuka kashe 70 daga cikinsu kuka ribace 70 daga cikinsu to da wannan musibar ta same ku a wannan karon ranar yakin Uhud kuntum anna hada sai kuka ce ta yaya wannan musiba za ta same mu ta yaya za a karkashe mu a yi rinjaye a kan mu ga shi muna yaƙi fi sabilillah ga annabin Allah tare da mu ga shi mu musulmi ne sannan su kuma wanda suka yi rinjaye a kan mu ga shi su mushrikai ne ta yaya irin wannan al'amari zai samu a gare mu. Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ai daga wajenku yake ku ne sababin wannan shi ma tasliya ne ban haƙuri ne kan wato ku koma ku duba ku gani ita musibar da ta same ku ai ba don kuna yin jihadi ba ne ba don kuma kan cewar a duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ku sannan musiba ta zo ta same ku ba haka kawai ba ne abin ya faru ku ne kuka sababa to a cikin wannan akwai nuna ma musulmi cewa yayin da kaddara ta zo ka koma ka duba sababi ka ga menene ya kai ya zuwa ga wannan domin kai maganin gaba. Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ce ne wannan abin da ya same ku na musibar daga wajenku yake domin me domin ku ne kuka sassaba ku ne kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi jayayya tsakaninku har ta kai ku ya zuwa ga kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun ga abin da kuke so dan haka ku koma ya zuwa ga zargin kawunanku kada ku zargi kowa kada imamin ku ya raurawa kada ku shakka akan cewa Allah yana taimakon addininsa yana taimakon annabinsa yana taimakon waɗanda suka kasance tare da annabinsa kada ku shakka a wannan ku koma ku zargi kawunanku inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne a bisa komai mai iko ne akan ya taimake ku mai iko ne akan kuma ya ki taimakon naku idan kuka saba masa mai iko ne akan ya taimake ku idan ya zamanto cewar wato kun cika dukkan sharuɗan nasara amma kuma ya a cikin hikimarsa in Allah maɗaukakin sarki ya ga in Allah a cikin hikimar Allah sai ya hana ku nasarar domin ya koya muku wato darasi a cikin rayuwarku shi yasa ne Allah ta'ala sannan kuma yace wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi waliya'lam almu'minin abinda ya same ku na musiba yawmal taqal jam'ani ranar da kungiyoyi guda biyu suka hadu jama'a biyu jama'ar mu'minai da jama'ar kafirai ya ranar da suka hadu shi ita ce ranar yakin Uhud fa bi idnillahi to ya same ku ne da izinin Allah da yardar Allah wato da kyalewar Allah Allah ne ya kyale wannan abin ya same ku ba kun ba kun karfin Allah ake ba wato kaddara ce ita ko kaddara idan ta zo dole sai dai ka sallama ma Allah dole sai ya faru la mahala to amma kuma a cikin kaddarar akwai hikima akwai darasi duk abin da kaga Allah ya kaddaro akwai hikima a ciki to farkon abin da zaka yi idan abin ya riga ya faru ka sallama ma kaddara Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yace qaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddaro abinda Allah ya so haka yake yi in abu ya faru ka ce ka koma ka ga ikon Allah ka ga kudurar Allah ka sallama ma Allah ka rusuna Allah kai ne mai cikakken iko kai ne mai yin abinda ka so kuma kai kuma na yarda da yin ka to sannan kuma sai ka koma ka duba ka ga hikima menene hikimar da Allah ya yi wannan to shine nan Allah ya ce waliya'lam almu'minin domin Allah ya san sani na bayyanawa su wane ne mu'mini na gaskiya wato Allah ya kawo wannan jarabawar domin a bayyana mu'mini na gaskiya waliya'lam alladhina nafaqu kuma domin Allah ya bayyana waɗanda suke munafunci domin idan da ba dan an yi wannan ba da munafukai ba za a ji sun farfadi maganganun da suka farfada ba da ba za a ji da Allah madaukakin sarki ba zai tona asirinsu ba saboda haka a cikin fi'ilin a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu da Allah zai yi face akwai hikima a cikinsa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kamar yadda aka ruwaito cewa wanda daga cikin khalifofi na Banu Abbas kuda ya dame shi kuda ne ya dame shi ya dame shi a kunne ya dame shi a fuska yana magana yana kokari ma ya shiga cikin bakin sa yana kore shi sai ya ce ma imamu Shafi yana raja shi wai da Allah ne ya sa Allah ya halicci kuda ne sai imamu Shafi yake cewa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin yayin da kake girman kai kake takawa kai ne da mulki sai gashi kuda ya dame ka baka da iko a kansa saboda haka mulkinka tawayayye ne na kafashe ne to a komai na Allah akwai hikima in Allah ya kaddaro shi to shi yasa sai Allah ya ce fa bi idnillahi ishara ya zuwa ga kaddara wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne waliya'lam almu'minin amma kuma akwai hikima daga cikin hikimar shine Allah ya san mu'mini na gaskiya Allah ya bayyana mu'mini na gaskiya duk wanda suke shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi musu shaida cewa sun yi mutuwar shahada kuma su ranar alkiyama suna cikin shuhada'u da kuma wanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Talha bin Ubaidillah da irin su Zubair ibn al-Awwam da irin su Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da su Abdullah ibn Jubair da sauransu duk su bayyana waliya'lam alladhina nafaqu kuma domin Allah ya san ya bayyana su wane ne suka yi munafunci munafukai suka bayyana wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u su waɗannan munafukai a wajen yakin Uhud an ce musu ta'alu ku zo qatilu fi sabilillahi ku zo ku yaki domin taimakon addinin Allah domin kare addinin Allah gashi an zo ana so a kashe ma'aqilul islam wato inda musulunci ya zamanto ya asasa gidansa za a halaka gidan musulunci za ana nema a kashe annabin Allah a kashe mu'minai to ku zo ku yaki domin ku hana wannan ta faru shine fi sabilillahi din Allah domin kare addinin Allah da kuma yakin waɗanda suka taso ce za su yake shi domin su buce haskensa in aka ce musu ku zo ku yaki fi sabilillahi aw idfa'u ko kuma ku ba da taimakon agajin da za ku ije karfin kafirai ku tukuɗa karfin kafirai shine ku kasance ko ba za ku yaƙin ba ku zo ku zamanto ƴan gari wanda za ku hana kafirai su shigo cikin mu'minai ko da da yawan ku ne domin idan kuka zo kuka yawaita taron mu'minai zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum ne jawabinsu sai suka ce ai da mun san abin zai kai ya zuwa ga za a yi yaƙi tsakanin ku da mushrikai lattaba'nakum da sai mu bi ku amma mun san ba yaƙi za a yi ba sun fito ne dai kawai amma ba yaƙi za a yi ba wannan Allah yana ishara ga abin da ya faru da munafikai karkashin shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka janye yayin da suka zo wannan wajen Ash-Shawt ake ce masa yana nan yanzu ne wani filin wasa ne na wata makaranta ta secondary ta gwamnati a nan Sayyidu Shuhada a hanya in mutum zai tafi Badar a titin Sayyidu Shuhada a daidai wannan nan ne ake ce domin kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a waje ne wanda ake kiransa Ash-Shawt waɗansu sun ce nan ne Ash-Shawt ɗin wannan filin waɗansu kuma sun ce a wani fili ne wanda ake ce masa wanda ake yin wanda ɗan scout suke taruwa a lokacin aikin hajji yana nan kudu da dutsen Jabal Dubab wani dutse ne wanda ake ce masa Jabal Dubab a nan na zauna a Madina shekara hudu gida abin nan wani dutse ne wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ake daura tutarsa idan za a je yaƙi a je a yi sansanin musulmi a nan wajen akwai masallaci a wajen yana nan ana ce masa Masjidur Raya cikin masallatan da Umar ibn Abdul Aziz ya gina ne domin ya tabbata waje ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a nan to kudu da shi kadan daga gefen dama akwai fili yana nan wanda ɗan scout a lokacin aikin hajji nan suke zuwa su yi sansaninsu domin su ba da gudunmawa ga alhazai to waɗansu sun ce a nan ne Shawt ɗin a nan ne shi Abdullahi ibn Ubay ya janye rundunarsa to yayin da ya janye sai Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir ibn Abdullahi al-Ansari sai ya ce masu me ya same ku yaya za ku kyale annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za ku dare ku bar musulmi ku tuna alƙawarin da kuka yi ku zo ku yaƙi domin ku kare addinin Allah in ma ba za ku yaƙi ba ku zo ku yawaita zaman ku yawaita rundunar domin wannan ya zamanto ya tunkuɗe kafirai daga gare mu kun ƙara mana kun cika mana ido a tun sa wato mun cika ido ga kafirai sai suka ce ai ba yaƙi za a yi ba in da mun san yaƙi za a yi in mun san za a yi yaƙi ai ba za mu kyale ku ba wannan mun yi ne domin ba a bar ra'ayinmu ba tunda ba a bar ra'ayinmu ba shi yasa muka janye amma in mun san yaƙi za a yi za mu kasance tare da ku Allah ta'ala ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana kusancinsu da kafirci ya fi kusancinsu ga imani wato munafincinsu ya bayyana domin munafiki shine wanda yake a zuciyarsa akwai kafirci a zahiri yake bayyana imani to Allah maɗaukakin sarki in ya kawo jarabawarsa sai kaga sai ya bayyana kafircin masu ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu shi yasa Allah yake hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a yau sun fi kusa da kafirci bisa kusancinsu da imani domin gashi nan sun bayyana ba sa su sai an ce musu ku zo ku taimaka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ba da kariya ga musulmi ka ce ai ba yaki za a yi ba ku tsane mu ba wannan zamu ba to in ba munafiki ba waye zai mu addinin musulunci haka lokacin da ake buƙatar sa kan taimakon addini shi kuma ya nuna kan cewa ba shi da niyya da yi wannan to dama wannan shine hikimar jarabawa da Allah ta'ala ya kan kawo in jarabawa ta zo Allah maɗaukakin sarki na kawo jarabawa ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal yumahisal mu'minin domin Allah ya tantance mu'minai ya tantance su ya tantance mu'minai wato zunubansu wato ya tsarkake su daga gare su daga cikin waɗannan zunuban sannan kuma ya tace su daga cikin munafikai ya zamanto su masu gaskiyar imani sun bayyana waɗanda kuma suke imaninsu a harshe kawai yake sai dai magana amma sun ƙulla kafirci a cikin zukatansu su ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana sun fi kusanci da kafirci bisa kusancinsu da imani wanda yana daga cikin kusancinsu da imani din da suke cewa law na'lamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaƙi za a yi da mun bi su bayan kuma sun san cewa tabbas yaƙi za a yi domin me zai fito da Abu Sufyan da shi da rundunonin su bar Makka su zo su zauna da tanadin yaƙi sannan ku ce ba ka tsammanin za a yi yaƙi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'minai su ma sun fita sun je za su kusance su sannan ku ce ai ba yaƙi za a yi ba abin ai ba wasa bane ba drama bace saboda haka shi kansa wannan maganar shaida ne akan kafircin su sannan Allah ta'ala yake wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shi ne yake kowa sanin abinda suke ɓoyewa a cikin zukatansu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yake suna faɗi da bakunansu abinda ba shine a cikin zukatansu ba wato Allah ya yi musu shaida ne shaida a kan ƙaryar su sun san cewa yakin za a yi amma suna faɗa ne domin kawai a yarda da maganar su a kyale su ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ai wallahi kaza ne ai kaza fitar ruwa duba lokacin da aka yakin Tabuk ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis amma mu'minaita insha Allah kamar yanda ya faru ga wanda suka takallufi lokacin yakin Uhud ala yakin Tabuk suka ce wallahi ya rasulullah ba mu da wani uzuri mu'mini haka yake yi itirafi da zunubinsa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi na yadda nayi laifi ya Allah shikenan kai itirafi da Allah kuma yayin wannan suna kace ya kai maka amma yayin da za ka zo ka koye wai kace kai mutane kake gani kada a zarge ka a karbe ka ba ka duban Allah idan mutane suka karbe ka Allah kuma ya kai kuma ba karbe ni ba mabuli bane a wajen Allah ina mutanen za su menene karban mutane wani amfani karban mutane za su yi karbar da yaddar da mutane suka yi maka in Allah bai yarda kai ba wani amfani za ka yi maka to shi yasa alaƙa daga cikin alamomin munafikai kenan kasratul a'da hangari iri-iri dukkan nau'in hangari sai su kawo duk domin me domin su addini ba don Allah suke ba don mutane suke yi su suke mutane su amince musu su suke mutane su nutsu da su ba ne ma suke Allah ya karɓe ba ne ma suke Allah ya yarda da su ba to wanda yake wannan shine babban bambanci tsakanin wato mu'mini na gaskiya da kuma munafiki shi yasa ɗaya daga cikin abin da yake zai tabbatar maka da imaninka ya kai musulmi shine idan kai kuskure kai ikirari kai yarda cewa ka saba ma Allah kai nemi gafarar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ya Aisha innal abda idza atarafa bil dhanb thumma taba ila Allah taba Allah alaihi bawa idan ya yarda yayi laifi wajen Allah ya nemi tuba ya nemi tuba Allah ya nemi Allah ya karɓi tubansa Allah sai ya karɓi tubansa wannan kaga sai Allah ya tona musu asiri yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakin su abinda ba shine a cikin zukatar su ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine ya san abinda suke koyewa to tunda ko Allah ne ya sani kaga ko ba zai ko ba jama'a Allah zai bayyana shi ga mu'mini kamar yadda Allah ya bayyana shi mu'mini su kan sani kuma zai musu uquba akan wannan har wa yau ga wata sifa ta su allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu su waɗannan munafikai su ne suka ce ma 'yan uwansu wato 'yan uwansu 'yan danginsu da ko mutanensu wanda suke tare da su wa qa'adu alhali sun zauna sun ƙi fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa law ata'una ma qutilu da sun bi mu da sun bi shawarar mu da sun bi umarnin mu ma qutilu da ba a kashe su ba a kiran ibnu amir ma qutilu da ba a karkashe su ba wato a ciki har da yi ma musulmi habaici cewa kitan da aka yi musu an karkashe su an gaggama da su da sun bi mu da ba a je an musu wannan barnar da ta'adin da aka yi musu ba wato kamar suna farin ciki da kitan da aka yi ma musulmi Allah ta'ala ya ce qul ce ne musu fadra'u an anfusikum law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin ce ne musu ku kare makanku mutuwa mana in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne a cikin fadin ku cewa da sun bi mu da ba a kashe su ba aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke mutuwa sai ta zo muku ko da kuna cikin benaye ne wanda aka gina su masu tsawo sai mutuwa ta zo saboda haka waɗannan munafikai sun hada bayan wato zaman su takhallufi zaman su a baya da kin fita jihadi kuma sun haddawa wato yin musu da kaddara Allah domin wanda zai ce da kai kaza da abu kaza bai faru ba wannan ne musu da kaddara Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan abu ya faru kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza da nayi kaza da kaza da abu kaza da kaza ya kasance fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin law tana bude aikin shaytan domin ita ce farkon wato tafarkin ƙaryata musu da kaddara farkon abin da kake ake so idan wani abu mummuna ya same ka ka sallama ma Allah tace haka Allah ya kaddaro idan tsanani ne ka sallama ka ji tsananin ka ji zafin amma kada ka ce ina ma da nayi kaza domin wannan shi zai bude maka kofar shaitan sai shaitan ya shiga ya sanya ka mugusta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko mugusta zato ga Allah kafirci ne shi yasa kaga wannan waɗannan Allah madaukakin sarki ya bayyana sharrin su banda sharrin sun zauna ma ba su je jihadin ba sun yi ƙarya sun faɗi ba abin sun faɗa sabanin abin da ke cikin zukatansu kuma ma ga wani abu wanda yake Allah ne kadai zai iya sani shine wato rashin yarda da kaddara yake cewa ai da sun bi mu da wannan abin da ya same su bai same su ba
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
a cikin ayar da ta gabata akwai misali na wata ka'ida da malamai suka kawo wadda suke cewa ka'idatu irtikabu akhaffi irtikabu akhaffil mafsadatain wa daf'i adna al mafsada wa tahammul adna al maslaha daf'an li a'laha wato wannan ka'ida ka'idar irtikabu a haƙƙin barrain ko kuma irtikabu a haƙƙin mafsadatain da kuma fi'il adna al maslahatain idan lam yumkin lil ajli an a'laha nan an ce ma munafikai qatilu fi sabilillah aw idfa'u ku yaki domin taimakon addinin Allah ko kuma idfa'u ko kuma wato ku bada kariya shine idan ba zai yiwu ku yi maslahar babbar ba shine yaki to alal aqalla ku kare ku zo ku taimaka ku bada gudunmawa wajen kariya kaga yin yaki ita ce maslahar da tafi kowace shi ko ka kasance a cikin rundunar ba ka yaki amma ka yawaita rundunar musulmi ita ma maslaha ce sai dai baka kai maslahar yaki ba to Allah ya umarni da ita to wannan haka ake a cikin musulunci haka ake so idan ba zai yiwu a samu idan ba zai yiwu a samu maslaha 100 bisa 100 ba to idan 50 cikin 100 ma ta samu alhamdulillah sai 1 cikin 100 ma ta samu alhamdulillah haka kuma idan akwai barna guda biyu idan ba zai yiwu ka kawar da barnar 100 bisa 100 ba idan ka rage barnar ko da na 1 bisa 100 ne alhamdulillah wannan shine muka zan hukuncin hankali shi yasa yanzu kun ga kamar wato magana kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a halin irin na ƙasar Najeriya wanda aka ce waɗansu suna cewa to ita shari'ar musuluncin masdarinta tushenta tsarin mulki ne shi ku tsarin mulki kafirci tunda yake sama yake da duk wata doka ba ta alkur'ani ba ta tsarin mulki ba saboda haka kenan kun ga shari'ar ba za ta zama to 100 bisa 100 kuma har yanzu akwai abubuwa na shari'ar da ba zai yi a yi su ba to dan saboda wannan amma yanzu wannan hujja ne na a ce abinda za a iya samu na maslaha daga aiwatar da wani juzu'i na shari'a sai a ce ba za a yi shi ba dan ba za a iya samu ta 100 bisa 100 ba wannan shi an shi ne shi ne suke cewa idan imamin karfi idan mahdi bai bayyana ba to babu sallar juma'a babu jihadi ba ba da zakka duk wani abu wanda yake za a taro a yi ba za a yi ba har sai imam har sai shugaba adali ya bayyana amma in ba haka ba wanda yake kuma daga baya suke watsi da shi suka kawo bid'ar wilayatul faqih suka canza ta amma ba a in wanda duk ya san yadda ka'idar shari'a take kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa manufar shari'a shine wato daf'ul masasih wa taqliluha wa jalbul masalih wa takthiruha kawar da barna da rage ta in ba za a iya kawar da ita 100 bisa 100 ba a rage ta da kawo gyara kawo alkhairi a cikin al'umma da yawan tashi in ba za a iya kawo alkhairi mai gani ko ina ba to idan dai za a kawo shi yawa a cikin al'umma to wannan manufa ce ta shari'a saboda haka abinda za a iya yi yau koda a ce kokarin da aka yi shine a hana wato illar barata a cikin al'umman mu wannan maslaha ce ta shari'a wanda ya wajaba ga duk wanda yake da iko kan ya bada gudunmawa a wannan ya bayar da gudunmawa domin ya wannan ya dace da manufa ta shari'a a hankali kuma in aka yi abin da yaki da wato imani da ikhlasi ba da yaudara ba ba da wata manufa daban ba da manufar Allah saboda Allah yake so a yi neman yardar Allah sai Allah ya taimake mu ya zamanto an zo ga inda za a yi abin dari bisa dari din ya zamanto shari'a ta samu tushen zamanta da gindinta ba karkashin wata doka ta wata wani constitution ba wannan shine abin da shari'a take koyar mana to kuma wannan kamar yanda wadansu malaman tafsiri suka yi ishara a cikin fadin Allah ta'ala wa qul ta'alu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u akwai misali ga ita wannan ka'ida ta shari'ar musulunci ta shari'ar musulunci sannan wannan ayar wanda muka wanda aka karanta aya ta 169 wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun waɗannan ayoyi da kuma ayoyi biyu da suka zo bayan wannan waɗannan ayoyi su ne suka zo domin su bayyana falalar ash-shuhada da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su girma da kuma wato ni'imar da Allah ta'ala ya musu na falalarsa da ihsaninsa wanda a cikin wannan bayanin akwai kuma wato lallai akwai rarrashi da ban haƙuri ga muminai da yi musu ta'aziyya da kuma zaburar da su a kan su tashi fi jihadi fi sabilillahi da kuma su bijirar da kansu da samun shahada domin sai ta jihadi ne ake samun shahada saboda haka yayin da aka bayyana falalar shuhada kamar an zaburar da su ne kan yin jihadi da samun falalar shahadai domin yadda aka ba su haƙuri kuma aka yi musu ta'aziyya shine Allah ta'ala ya sanar da su musibar da ta same su ta rashi da aka Allah ya sanar da su wannan musibar to amma Allah sai ya nuna musu cewa wannan musibar da ta same ku duk da ta samu abokan gabanku rufin ta sau biyu to sun fi ku jin zafi sannan kuma ku akwai bambanci tsakanin taku musibar da tasu musibar su naku wanda aka mutu wanda suka mutu ya zamanto ni ke a gare ku ba kamar nasu bane suna ku wanda suka mutu ga bayanin matsayinsu ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata da kai kada ka taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe su domin ɗaukaka a wajen ɗaukaka addinin Allah su matattu ne bal ka bar wannan zato shine ma'anar ibrah din nan ahya ay hum ahya su rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun ana azurta su a wajen ubangijinsu ko kuma bal ahya'un inda rabbihim su rayayyu ne rayuwar a ina a wajen ubangiji suke wato suna da matsayi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ila rafiqil a'la ya zuwa ga wato abokai waɗanda suke su ne mafiya girman daraja to shine ma'anar inda rabbihim wato suna da daraja ta kusanci da ubangijinsu a raye kuma suke yurzaqun ana azurta su domin wannan shine ma'anar su rayayyu domin wanda ya mutu azukinsa ya yanke ya zama cin nasa to amma wanda yake da raita har yanzu ana bashi arziki wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana falalar shuhada da ita Abdullahi ibn Mas'ud ya ce mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ash-shuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada arwahuhum rayukansu fi jawfi tayrin khudrin yana cikin cikin wato tsuntsaye koraye fi qanadil mu'allaqatun bil arsh a cikin wato fitila irin ta ragaya irin wannan furayya din nan irin wannan fitilar da ake ratayawa mai kamar ragaya akan waɗannan fitilun da su kuma waɗannan fitilun a ina aka rataye su tunda sai an yi musu sai da ragaya ragaya ne a ina ake rataye su a al'arshin Allah tafrahu fil jannati haythu tasha suna tafiya a cikin aljanna duk inda suke so suna tafiya a cikin aljanna an ce rayukan mumini wato a cikin aljanna duk mumini in ya mutu ransa tsuntsu ne a cikin aljanna zai rinka yawo a cikin aljanna to gashi kuma rayukan mumini an ce suna cikin waɗansu tsuntsaye korai korai to ne bambancin su da shuhada uku ne bambancin shuhada uku da sauran mumini shine al-hafiz ibnu kathir yake cewa ai su tamkar wato tauraro ne a cikin tsuntsaye ran mumini shine tsuntsun amma su waɗansu tsuntsaye ne na aljanna da aka sanya rayukan na su shuhada uku a cikin su kamar matsayin tauraro ne a cikin tsuntsayen aljanna suna cin abincin aljanna su kai su komo suna tafiya duk inda suke so a cikin aljanna Allah ta'ala yake yastabshiruna bi ni'matin min Allah farihina bima atahumullah suna yin farin ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su min fadlihi na wato daga falalarsa ai wato suna farin ciki idanunsu sun sanyaya zukatansu sun yi farin ciki saboda ne saboda alkhairin da suka samu da yawansa da girman alkhairi da daɗin da wato cikar jin daɗin da suka samu wanda yake zuwa musu wanda yake babu wani tawaya a cikinsa babu wani wato abinci a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa musu tsakanin na'imul badal bil rizqi wa na'imul qalbi wa ruh bil farh bima atahum min fadli Allah ta'ala ya haɗa musu da wato ni'imar jiki cewa Allah yana ba su abinci sannan banda ba su abincin ga farin ciki ne yake faranta musu rai na abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falalarsa shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rai da zai mutu ya samu alkhairi a wajen Allah face ya samu alkhairi a wajen Allah yaji cewa yana da buƙatar wani abu illa shahid duk wanda ya mutu yaji ya ga abinda Allah ya ba shi sai ya ce to wallahi ya ishe shi baya neman komai sai shahid kawai inji Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Anas ibn Malik a cikin sahih Muslim ash-shahid shi ne zai ce ya Allah ina da buri na kamar yadda ni duniya a sake kashe ni domin ka sake bani matsayin shahid shine kadai zai ji cewa duk da abinda aka bashi akwai wani abu da yake nema shi yasa ne lokacin da aka kashe Abdullahi ibn Amr ibn Haram Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir ya daga cikin farkon wanda suka je suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya a Makka lokacin Aqaba lokacin da za a zaka wanda zai kula da su ka zauna a gida ka kula da ƴaƴan kai ka kula da ƴan uwanka ni kuma zan tafi jihadi fi sabili ni kuma zan tafi kofar tare da Allah sallallahu alaihi wasallam dai shine ya ga Musa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aka kashe shi a wajen yakin Uhud lokacin da aka kashe shi Jabir yazo yana kuka sahabbai suka hana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kudale shi yace ko kai kukan ya Jabir ko ba kai kukan ba wallahi mala'iku ba su gushe ba suna ɗaukaka shi da fuka-fukansa suka yi sama da shi ya ce ya Jabir ko ka san cewa Allah ya yi magana da babanka kifahan babu tafinka tsakaninsu da shi ya ce maka ya abdi ya kai bawa na abdullah tamanna ka yi buri ya ce ya Allah buri ne zan yi bayan abin da ka bani ya ce maka ka yi buri dai sai ce to Allah buri na kamar yadda ni duniya a sake kashe ni sake mutuwar shahada sai Allah ya ce masa inni qadaytu annahum ilaiha la yarji'un aina hukunta cewa su ba za su ba wanda in dai aka mutu ba za a dawo duniya ba irin wannan daraja Allah madaukakin sarki ya ba su shine farihina bima atahum Allah min fadli suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalansa shi yasa suke burin a sake ba su a sake dawo da su sake samun shahada din ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم سنه كما سنه يوم البشر ده وان ده بس رزقي سو وان ده سكي اباين واتو سنه يوم جونن سو البشر ده اكن ان اوان سو وان ده سوما سن تبتا اكن تفركين جهادي سنه يوم سو فرين تشيكي ده واتو تشيككين فرين تشيككين ابن ده زي فرنتا مسو ري ان سوما سن موتو واتو ان اوان سو ده سكي جهادي سنه يوم سو البشر شا كوشي ده بكو دايجي ku dage ku ci gaba kuma ku zo ku zaman to kun samu karshe irin namu wanda wannan malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar mutanen kirki ko sun mutu Allah yana sada zukatansu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu shi yasa lokacin da shi Abdullahi baban Jabir ya rasu lokacin da aka zo lokacin Muawiya yana khalifa da aka zo za a kawo wato famfo Madina famfo ne mana tunda an zo an yi wato rami aka yi wanda zai rinka kawo ruwa cikin garin Madina cikin sauki lokacin da aka yi an biyo da shi tawadil aqiq wannan kogin da yake waye Madina wannan kogin mai albarka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadi ne mai albarka sai ya zamanto hadan da aka yi sai ya biyo ta kusa da kabarin shuhada Jabir da daddar sai ya mafarki cewa mahaifinsa ya ce masa kwanciyarsa ta takura a inda yake kwanci saboda haka sai je ya haƙe kabarin ya je ya buɗe kabarin ya ce sai ya same shi yadda ya binne shi haka yake a lokacin kuma shekara wajen 40 bayan an yi yaƙin Uhud lokacin Muawiya ya ce yadda ya binne shi haka yake ya ce sai hannunsa da ya sa hannunsa a goshinsa wato nan gefen wato a gefen goshinsa tsakanin kunnensa da idansa da ya ɗaga hannun sai ya ga jini yana fitowa kaji bayan shekara 40 amma jinin bai daskare ba wato Allah ya kiyaye jikunansu ma banda wato rayukansu da ya ɗaukaka ya zuwa gare shi jikunansu ma Allah ya tsare su Allah bai sallaka bacteria a kansu ba abin ya fi ƙarfin bacteria ya ce sannan ya ɗauke shi ya canza masa kabarinsa wannan tana nan a wannan riwayar tana cikin mustadrak na al-hakim da isnadi ingantacce al-hafiz az-zahabi ya kawo ta cikin tarjumar Jabir ibn Abdullah al-Ansari a cikin siyar a'lam an-nubala saboda haka suna yi ma junansu al-bushir yayin da suke waɗanda suke zaune suka ci gaba da jihadi to shuhada da suka riga su sune musu al-bushir cewa ku ci gaba ku dage ku ba ku zo ku same mu ga irin abin da Allah ya yi mana يسر ويستفسرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون شور واتو باب قروع جريف باب قروع جريف ولا هم يحزنون كما بذات بكن شكي با واتو سنة موسى البشر دا شوى كده سجي قران كومي كما كان شوار ان اوان الناس دا سكة فيها اكن جهاجي ابايوسو سداجي اكن جهاجي كده سجي بكن شكي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين كما سنة يوم جونا البشر sune ma juna albishir da ni'ima daga Allah wa fadlin da qari wanda wato qarin ihsanin Allah wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma suna yi ma juna albishir cewa Allah baya tozar ladan mu'minai ai wato Allah zai cika musu ladansu Allah ya zamanto mai godiya ga abin da suka yi ya kara musu daga cikin falalarsa da abin da yake ba zai ya fi karfin ma abin da suka yi kokari suka yi wato ba kawai abin da suka yi zai ba su ba sai ya kare musu kari a cikin falalarsa wannan wato Allah wannan an yi qira'a bi wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin bi yana cikin wato jerin gwanan abinda suke farin ciki abinda suke majunan su bishara da shi cewa Allah sun tabbatar cewa Allah baya so zai ladan mu'mini domin su sun je sun galo sun ɗanɗano saboda haka suna yi ma sauran mu'minai ƴan uwansu al-bushr da wannan wannan fassarar da muka ambata na cewa wato suna da ittisali ta rayukansu ta fuskar mafarki kenan irin mafarki da za a rinka gani na waɗanda suke mutuwar shahada a waɗansu riwayoyi sun nuna wannan albishir ɗin da ake yi hakikatan ya faru cewa akwai waɗanda suke mutuwar shahada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke mutuwar shahada sai suka ce Allah abinda kawai muke so dan Allah ka ba mu ƴan uwanmu labari cewa ga abin da kai mana sai aka saukar da wannan aya to shine Allah yake ba da labarin wato albisharar da suke yi ai cewa suke yi Allah a maimakon mutum da mun mutu ba za mu iya musu bishara ba kai ka isar da bisharar anna a maimakon shine Allah ya saukar da alqur'ani muke karanta shi har yanzu to wannan ya faru ga su shuhada a Uhud haka kuma yake faruwa ga dukkan shuhada cewa tamkar wani shahidin ma da ya zo daga baya in aka karanta wannan ayar ya riga ya faranta ma ɗan uwansa rai cewa ku yi albishir cewa na je na samu falala daga Allah Allah ya faranta min rai na samu ƙari kuma ku farin ciki ku yi albishir cewa ba za ku ji tsoro ba babu tsoro a gare ku babu bakin ciki a gare ku Allah baya so ga salatin mu'minai abinda Allah ya faɗa zai yi innan da mu'minai zai yi har sama da shi ma shine wannan albishir duk guda biyun sun tabbata duk guda biyun sun tabbata kamar yanda abubuwa da suke sun zo na manama bacci wato mafarkai waɗanda ake gani da ma'ada wato shuhada waɗanda suke bayyana irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda a cikin waɗannan mafarkai din akwai albishir ga mu'minai da suke akan tafarkin su cewa mu ma mun bi wannan tafarkin nasu fa ga abinda Allah madaukakin sarki zai mana saboda haka a cikin wannan kun ga akwai wato rarrashi daga Allah da kuma wato zaburarwa akan a tabbata a dage akan tafarkin jihadi domin taimakon addinin Allah a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewa rayuwar barzahu tana tabbatar da akwai ni'ima a cikin ta kamar yadda yake akwai azaba a cikin ta kamar yadda yake akwai azabar rayuwa akwai azaba a cikin rayuwar barzahu a cikin kabari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga azabar kabari to haka zalika akwai ni'ima a cikin rayuwar barzahu shi yasa sayyidina Uthman yake cewa shi kabari in ma rawbatun min riyadil janna wa in ma hufratun min hufarin nar ko dai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta yayin da mutum ya shiga cikin kabari idan ya zama to rayuwa shiga idan ya zama to kabarin sa ya zama to ni'ima ne to gaba sai dai ya tsara shi idan ku aka shigar da mutum cikin kabari ya zama to ramin azaba aka shigar da shi to wal Allah ya kiyaye mu baya kuma sai mu tafi abin da yake wannan mu shine awwalul manazilil akhirah farkon matsayin farkon wato gidan lahira da shuhada su ba sa wannan rayuwar a cikin kabari wanda yake a cikin kabari yana zauna a cikin kabari Allah zai ni daga cikin ni'imar kabari Allah ya yalwata kabarin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga Abu Salama yace Allahumma safah lahu fi qabri ka yalwata masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi ka haddaka masa kabarin sa yana daga cikin ni'imar rayuwar kabari ka samu abokin hira wanda zai zo a matsayin wato saurayi kikkiawa mai kikkiawar kama mai kyawawan tufafi mai daɗin zance ya zo na ya rinka zance da kai in kace in buni ne sai kake ko wani ne kai fuskar ka kuma fuskar wanda yazo da alkhairi yace ai ne kikkiawan aikin ka kikkiawan aikin da kake yi ne yawan sallaka a sahun farkon nan da yawan taimaka ma miskinai da yawan biyayya ga iyaye duk shine Allah ya zama ya maida ku a wannan safar na zuwa tare da kai yana daga cikin wannan ni'imar kabari duk da wannan ni'imar to shi ash-shahid shahidi ya shallaka nan ya fita nan shi baya zama a cikin kabari yana cikin aljanna a aljanna ransa yake mumini idan aka dauki ransa Allah zai ce ma mala'iku bayan an daukaka ransa zuwa ga sama sannan sai Allah ya ce ku dawo da ransa cikin jikinsa domin na hukunta musu kan cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma su ku ash-shuhada su ba za a dawo da ransu cikin kabari cikin jikinsu ba su ash-shuhada ransu sashi ake yi a cikin waɗannan tsuntsayen na aljanna suna yawo suna ratayuwa da inuwar al'arshi da wato a al'arshi mun san shi al'arshi shine saman aljannatul firdaus kamar mu yanda mu a nan duniya sama'ud dunya ita ce saman mu to ita aljannatul firdaus aljanna da tafi kowace ɗaukaka ta can saman ta kokolin saman ta al'arshi to akwai fitilu da aka rataye a jikin al'arshi wanda waɗannan fitilun su waɗannan tsuntsaye da aka sanya musu rayukan shuhada can suke zuwa suna hawa sannan kuma su sauko su rinka yawo suna zuwa inda suka so a cikin aljanna a haka za su har Allah madaukakin sarki ya tayar da mutane ash-shahid yana da hukunce-hukunce wanda aka kashe shi a fagen fama ash-shahid nau'i ash-shahid anwa'i akwai shahidul ma'araka wanda aka kashe shi a fagen fama kuma shi ma wanda aka kashe shi a wajen yaƙi din idan yaƙi shi ma na nau'i daban-daban ne wanda aka kashe shi a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to shine shahidul ma'araka wannan malamai abinda jumhurin malamai suka tafi akai shine matabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da ma jamaahirin malamai wanda suka saba kaɗan ne daga cikin tagaye ta Ibn al-Musayyib da Hassan al-Basri shine cewa wanda ya mutu wal shahada ya mutu a fagen fama ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku cire karfe daga jikinsu da fatun da ke jikinsu wadkunuhum fi thiyabihim ولم يغسلوا ولم يصلي عليه ان جزء حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشير يمسو دكان وني كارفي واتو دمره ده تكوبي ده كبيا ده اشير ده جيكين ودفنوهم في ثيابهم كبني سكين تفاصوص ولم يغسلوا بأي مطوان كازاوا ولم يصلي عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسو صلى الله في دي يزوي شيء أيهم أكثر أخذا للقرآن ويتحدى القرآن في شيء أكاشا أجباء أشكين لحد من صلى لحد أكي مسو لحد أكي يا مدينة واتو كبرن أكي فاتي جهة القبلة أفا واتو أيراني أكثى عند بتزي إيه شداء سننسي أفاتي جهة القبلة sannan sai azzara mutum in azzara mutum sai a rufe bayan da tubali sannan a sa kasa a rufe to in suka zo saboda yawan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada mutum biyu uku hudu biyar a cikin kamari daya a cikin rami daya sai ai ramu wanda yafi hadda alqur'ani sai a sa shi a gaba wanda ya nuna hatta bayan mutuwa alqur'ani yana tabbatar da wato ci gaba da mutum dan haka a rinka duk wanda aka ce ana ramma ne a karnabar da shi a ramma sai a gabatar da shi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hatta a cikin kabari haka aka danga kaddamar da su haka aka binne su dan haka ne malamai suka tafi wannan shine makabar malamai wanda aka kashe shi a fagen fama ba za a kashe ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba haka za a binne shi wanda aka kashe shi a fagen fama amma yakin na fitina ne kamar tsakanin musulmai amma kuma shi mazlum ne an kashe shi bisa zalunci to shi abin da yake masabar Imam Malik da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan shine abin rinjayarwa wajen malamai shine za a yi masa wanka za a yi masa sallah domin shi wanka yi ma wanda ya mutu wanka da yi masa sallah ka'ida ce asali shine asali na shari'a ka'ida ce ta shari'a ba za a bar wannan ka'idar ba sai da ijma'i ko nassi kan shuhada wa Uhud nassi ya zo saboda ka sai ai kiyasin wanda yake tamkarsu amma wanda ya zamanto bai yi kama da su 100% bai yi kama da su ba sai yanda suka yi mutuwar tasu ta shahada to wannan sai a koma tare da asali wannan shine ihtiyatu dan haka kun ga irin su Ammar ibn Yasir da aka kashe su a lokacin yakin Siffin tsakanin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Sayyidina Muawiya tare da cewa Ammar ibn Yasir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi waɗanda suka kashe shi waɗanda suka kashe shi sune akan wato tafarkin ba daidai ba tattuluhul fi'atul baghiya ungiyar da sai da ta fice daga cikin da'ar shugaba sune za su kashe shi to kaga kenan kashe shi da ake mazlum aka kashe shi shahada shi ma yi to amma sai ake sai da ake masa wanka ake masa sallah nau'i na uku wanda yake kashe shi ake amma ba a filin ba a wajen yaki ba an kashe shi ba a wajen yaki ba shi ma shahidi ne amma kuma ba shahidul ma'arata ba kamar sayyidina Umar kaga yana cikin sallah aka tare shi da sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cikin sallah aka tare shi kuma wannan ya zama to sanadiyar mutuwarsa to kaga an yi musu wanka an yi musu sallah dan haka wanda yake an kashe shi amma ba shahidul ma'arata ba wanda aka kashe shi shi za a yi masa wanka za a yi masa sallah kuma inda ya faru ga sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib dangi na karshe na shuhada shine wanda suke ba kashe su aka yi domin ɗaukaka addinin Allah ba amma Allah a cikin falalarsu ya ba su hukuncin mutuwar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tsammanin shahidi a cikin al'ummata suka ce wanda aka kashe shi fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in haka ne sai shuhada kaɗan ne a cikin al'ummata sannan ya lissafa waɗanda suke shuhada ya lissafa waɗanda suke ash-shuhada daga ciki ya ce akwai wanda ya yi al-gharib wanda ya mutu a cikin ruwa wal mabtun da mai ciwon ƙaba da wanda bango ya faɗo a kansa da wanda ya ƙone da mace da ta zo mutuwa wajen naƙuda da Ibn Hajar ya rinka jera su dan Imam Bukhari ya ce babu shuhada ash-shuhada khamsa shahidai guda biyar ne Ibn Hajar da ya rinka jera su da suka zo a cikin hadisai da suka inganta sai da suka guda 20 yana daga cikin abinda malamanmu suka ambata cewa suna daga cikin wanda su ma ake ba su hukuncin shuhada wanda suke mutuwa a cikin hadarin mota a wannan zamani musulmi wanda suke mutuwa a cikin hadarin mota domin mutuwar hujja ce wannan malamin mu Sheikh Muhammad Muhammad al-Mukhtar al-Shankiri yace yaji da kunnan sa Sheikh bin Baz Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz Allah ya ji kanka yana cewar a hadisan da suke magana akan shuhada sun nuna cewa wanda ya mutu a irin wannan mutuwa ta hadarin mota a wannan zamani shi ma mutuwar shahada ne kuma duk wanda ya karanta duk wanda yake son ya ji in mutum ya je ya karanta sharhin wannan babin a cikin kitabul jana'is da sahihul bukhari a cikin fathul bari babu shuhada khamsa da yaga yanda hadisan suke zai ga hatta inda ibnu hajar yake cewa babu din shine wanda yayi mutuwa wanda take ta zo masa kuji'a kuma wanda take ta zaman tokan cewa akwai tsananin zafi tare da ita wannan a maimakon wannan Allah zai yafe masa zunubansa ya bashi darajar shuhada wannan kuma ba abu ne wanda yake mabuwayi ba ga Allah Allah mai yawan falala ne da bayin sa mujile sai dai babban abin ka dage akan imani har Allah madaukakin sarki ya samu tuwa ka ta zo maka kana nan a cikin addinin musulunci a ash-shahid ana yafe masa dukkan zunubansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa dain banda bashi banda bashi bashi akan wannan malamai suke kiyasin sauran haƙoƙin mutane sauran haƙoƙin mutane saboda haka ina ne cewa dan an bashi wani salati ya ja shi wani adabi shikenan duk kudin mutane da ya ci shikenan an riga an biya masa ga wanda ya mutu wa shahada shi ma kansa an ce ba biya masa wannan ba sai kai dan an baka wani abin nan an baka wani wurdi ka je ka ja shi ai wani adabi kace zaka wannan bayan ko baka da wani hujja daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin fada'il da sha'anin matsayi a cikin aljanna wannan ya daga cikin gaibiyat da ba a yarda da magana kowa sai magana Allah da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ka haji in yayi magana akan wannan sai a ce lahu hukmur rafi ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da ra'ayin sai fada ba dan ya ba yadda za a yi ra'ayi ya fadi shi saboda haka wannan yake nuna muhimmancin wato kula da haƙƙin mutane sai dai shi shahid da aka ce za a yafe masa komai banda bashi to za a kayyade shi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya dauki wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar zai biya to Allah zai biya masa wanda ya dauki dukiyoyin mutane ba shi da niyyar ya biya ya cinye ya handame ya wawure to Allah zai halaka shi saboda haka shi ma shahidi wanda ya mutu da bashi a kansa idan ya zamanto akwai halin da da ƴan uwansa za su biya su biya in ba su da halin da za su biya za a iya biya masa a baitul mal a biya masa in baitul mal ka kasa biya masa to ana kaunar Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama zai biya masa wannan kaɗan ne a cikin falalar Allah tabaraka wataala ba wani abu ne wanda yake gagarar Allah tabaraka wataala ba Allah madaukakin sarki ya ba mu manzilar shuhada sayyidina abdul sayyidina umar ibn al-khattab ya kasance ya ruwaito ya ko shi dai ko wanda daga cikin sahabbai ya ji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala ash-shahadata khalisan ballagahu Allah manzilata ash-shuhada wa in mata ala firashi wanda ya roki Allah shahada mutuwar shahada da ikhlasi a cikin zuciyarsa da gaske yake yi da gaske yake tsakaninsa da Allah Allah zai rikar da shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan katifar sa shi sa sayyidina Umar yake yawan addu'a Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik wal maut fi balad nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka shahada a tafarkinka da mutuwa a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu aka binne shi a Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto masa ne ceto zai zamanto masa ne shaida sayyidina Umar yake wannan addu'ar kuma Allah ya hada masa wannan yayi mutuwar shahadar domin kashe shi aka yi zulman yana cikin sallah sannan kuma ya mutu a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi yana makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin da aka binne shi da shi da sayyidina Abubakar Allah ya gada su baki ɗaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum kamar yadda Ibn Hajar ya ce hadisi ne hakan wanda ya zo a cikin Mukhtasar Targhib wa Tarhib ya zo zai shiga sallah sai ya ji wani mutum ya ce Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin Allah bani abinda wato bani mafificin abinda kake ba ma bayinka salihai bayan an dinda sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne yayin wannan addu'a sai ya ce ni ne ya rasulullah yace inda kai haka za a kashe ka ta mutu fi sabilillah. Saboda haka kenan dawamar wannan bawan Allah a cikin wannan addu'ar hanya ce da za ta kai shi zuwa ga samun shahada. Don haka mai neman wannan daraja sai roƙe ta daga wajen Allah tabaraka wataala. Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba madaukakin sarki ya rayar da mu musulmi, ya ɗauki rayukanmu a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya rikar da mu da bayin Allah salihai. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
So